sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Ko me ya kawo rikicin kasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a kasar? Mai tambaya mai nasara-nasara kuntuwa. Assalamu alaikum BOE Hausa. Dan Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan fari a wasu kasashe dake kuryar Afirka da ma wasu yankuna na kasar China dake nahiyar Asia a lokacin da wasu kasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Malam Aminu Adamu, Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin Sudan da kuma mafita. Idan mai tambayar Malam mai nasara nasara kuntuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga wurin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama dake Yola, Adamawa, Najeriya, wanda yake
lallai rikicin Sudan na baya-baya nan, wato wanda ake ciki yanzu, ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu, wato sojojin kasar ne. Wannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin Sudan, babban su wanda ake kira General Abdul Fattah Burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki ya asasa sojoji na musamman nan, general nasu shine General Muhammad Hamdan Dagalo. To wa'annan mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu. Suna fada tsakanin su ne guda biyu din nan, suna fadan waye zai dauko mulki, ana shirin za a maida kasar turbar demokradiya a cikin wannan shekara na 2023. To rigiman da ake ciki, waye daga cikin su zai jagoranci sojojin kasar in an maida kasar a ƙarƙashin demokradiya? Domin yanzu shi General Abdul Fattah Burhan shi ne yake jagorantar sojojin kasar Sudan, wato Sudan Army Forces. Shi General Muhammad Hamdan Guma yana jagorantar sojoji ne na musamman, ba sa ƙarƙashin sojojin Sudan, wanda shi na gaya muku daga farko shi Umar al-Bashir ya asasa lokacin da yake kan mulki. To in Sudan yanzu za ta koma turbar demokradiya, waye daga jikinsu zai jagoranci sojojin Sudan? Wannan rigiman ne ya faɗo tsakanin mutane nan guda biyu, kowa yana so ya yi ya jagoranci sojojin nan, asali ma ba sa son barin mulki ma gaba ɗaya, shi ya sa suna faɗa tsakanin su. Wannan faɗa tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigiman da ake ciki a cikin Sudan yanzu. Amma wannan rigiman ina ta samo asali? Ta samo asali ne tun zamani shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki. Kaga shi yayi mulkin Sudan shekaru 30 da wani abu. A wannan shekarun sa na 30, in kun tuna, akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan, akwai sojoji na musamman wanda shi al-Bashir din ya asasa, wato Janjaweed, suka taya shi fada a wannan lokacin. Da aka gama fada da wa'annan mutanen 2003 shi kenan muke magana nan, shekaru da dama da suka wuce, shekaru 20 kenan, sai ya dauko su ya zo ya hada da su a 2013, ya dauke su ya sa ya kira su special forces, ya bar sojojin kasan a gefe, yana amfani da su, su suke taya shi mulki, su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki. To amma kasan dan adam, ko yaushe din ka dauko shi ka kawo shi kusa da kai, dan adam Allah ya ce mai son mulki ne, ko yaya da suka zo kusa da shi al-Bashir a 2013, suka zana da shi har zuwa 2019, sai shi wannan General Muhammad Hamdan din ya hada hannu da kuma karfi da yaji da wannan hafsan sojojin Sudan, wato General Abdul Fattah Burhan, suka hada hannu kuma suka shirya wa shi al-Bashir makarkashiya, suka kore shi. Shine aka yi ku na 2019, inda aka sallami shi, aka kama shi Umar al-Bashir, aka je aka kulle shi. Sa'annan yan siyasa suka tashi kamar za su yi wani rigima na ɗan lokaci kaɗan, sai wa'annan sojojin guda biyu suka ce musu, to ku zo mu haɗa mana, mu yi civilian military government, wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma yan siyasa a ciki, wato gwamnatin haɗaka. Sai aka kira su, aka zo aka haɗa. To wa'annan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati, su ne masu dola, da kuma babban ɗan siyasa da yake ciki, wanda yake cikin wannan haɗakan, shi ne Abdullah Hamdok. Suka zanna 2019 zuwa 2021, wato shekara biyu, ko kuma za mu ce by 2021 sai su wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki suka sallami wannan dan siyasan aka cire shi a layin mulkin kasar hasali ma tun lokacin da suka sa shi su wannan sojojin guda biyu sun dauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin Sudan suka dauke shi suka sa ma kansu suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu daga karshe suka zo suka kore shi a 2021 wato last 2021 sai su guda biyu din suka dauki mulkin Sudan gaba daya suka ma suka sa ma kansu sune sojojin sune gwamnati sune waye duk abin da ka sani a Sudan su wannan mutanen guda biyu to amma har yanzu abin da na ga muku a farkon nan dan adam ko yaushe mulki yake bukata ko ya yake to yanzu wayannan mutanen guda biyu da suka hada kai suka kori Albashir Umar Albashir suka hada kai kuma suka kori shi Abdullah Hamdok wato dan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi Umar Albashir to yanzu fada ne ya barke tsakanin su wannan abin da ake cewa personality clash conflict between two personalities wayannan mutane guda biyu din nan kowa yana son mulkin kasar irin abin da ya faru a Nigeria ne civil war da muka yi a Nigeria shekaru da dama da suka wuce wato conflict ne tsakanin shi General Gawan da kuma General Ojukwu a Nigeria an yi irin wannan rigimar aka gagara samun mafita shekaru uku aka yi ta fada a Nigeria daga ƙarshe dai aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin Nigeria ta fi ƙarfin Ojukwu to wannan rikici da ake da shi yanzu a Sudan din nan irin rikici ne wato shi General Muhammad Hamdan yana jagorantar sojoji da ake kiran su RSF wato Rapid Support Forces wanda na gaya muku shi General Bashar ya asasa lokacin da yake kan mulki shi wannan babban hafsan sojojin Sudan kuma ana kiransa Abdul Fattah din nan dukkan su biyu suna bukatar su zama shugaban kasa a karkashin sojan na kasar Sudan to wannan fada ne tsakanin mutane guda biyu to amma akwai mutane daga baya wanda suke supporting nasu cikin su shi wannan Hamdan din nan Russia tana supporting nashi tana goyon bayan sa suna bukata su yi aiki da shi shi kuma wancan Abdul Fattah yana samun support na irin su America da Saudi Arabia wanda ba sa bukatan shi Hamdan ya samu mulkin kasar to kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin kasa suna taya mutane guda biyu fada to kamin a samu mafita yana da wahala yanzu irin rikicin da Sudan ta shiga din nan sai dai addu'a Allah ya kawo sinta domin alama ya nuna dukkan su biyu ba wanda yake tunani zai sassauta wa daya don ta samu mafita a cikin wannan rigima shine muna addu'a Allah ya kawo karshen wannan fitinan a mutane su tsaya su da addu'a kuma ka san ita Sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida wannan tarihi na rigingimun duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki kuma za ku duba kasashen da suka zagaya ita Sudan kasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu wato irin su Libya okay Libya Chad Ethiopia da Egypt da sauran waɗannan kasashen da kuka sani duk suna daga cikin kasashen da suke kara dan kawo wa Sudan rikici na cikin gida domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu kasan ita Sudan Allah ya mata karfin arziki na kasa to kasashen duniya suna ganin duk wanda yake control yake samun control na leadership na Sudan za su iya samu wani yau to sai dai daga ƙarshe muna addu'a Allah ya sa wayannan mutane guda biyu su samu mafita don a kawo mutanen Sudan mafita
sai kuma maimaitin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan Afirka da Asiya idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin ashiyar Agadez jamhuriyar Niger Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadez Malam Abubakar Nafi'u wanda ya ce
babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan Afirka abin da shafi yankin su Somalia su Ethiopia su Eritrea su Kenya babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama sun samu shekara 1 2 zuwa 5 da samun ruwan sama ba in ka duka musamman mu na bisa yankin mu Afirka ta yamma musamman ma mu na Niger ba ko muke kawo mana fari ba mu ne illa karamcin ruwan sama ba su isan mu bisu kan yadda muke so ni shi ko shirkin mu mino mino mu amma tashi hankali ya mamaye su in ka duka yanzu kamar yankin Somalia da Ethiopia su duka kago wannan fa kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankali ga shi kago manotocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai to abin da kamata su yi su ba noma su shi ko su ba noma muhimmanci su tallafa su samu su hannun su bisa harkar noma haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su cikin fari na yunwa da rashin abinci
to yanzu misali zaka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka
mu a bana ruwan da muka gani muka samu an jima rubanmu da an ga ruwa shekarar shekaru zo mu da an ga ruwa kuma banda haka nan babban matsalar mu mun ne yar muna fama da rashin hanyoyin ruwa hadda sun filaye mutane da suke bisa hanyoyin ruwa duka an zo an yi ayyuki na gine bisa hanyoyin ruwa shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya ne yasa inda ruwa yake vida inda ka sa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje shike ka haka nan
to me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China
abin da yasa China take fuskantar harkar fari in ka lura kasar China abin da ai tana da yawa an ka dauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku su ma a can akwai yankunan da a yankunan su ba su fama da rashin samun ruwan sama banda wannan kuma mayan kamfanoni ka zare su da kasar masu fitar da hayaki na gurbata muhalli shi ma wannan ya taimaka ma ka harka sori
kamar taya ne kake gano wa'annan kasashen na kafin Afirka za su tunkara wa'annan matsalolin
abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta sori abin da ya dame su dole sai an dafa sai gwamnatocin su sun yi tsaye haika bisa abin da shafi harkar noma in ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama Adamawa Najeriya da Malam Abubakar Nahiu na birnin Agadez Jamhuriyar Nijar da wakilanmu Muhammad Salisu Lado da Hamid Mahmud da producer mu da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam